الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. هو منا مكو بركة زوا ونن نوري مي البركة نجيرين جيان محاضروري wanda aka shirya su ƙarƙashin usbu'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon rahama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya zama rahama ga talikai gaba daya. Har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسن ابن ثابت الله يدد شيء كشوا وأجمل منك لم تر قط عيني وأكرم منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كأنك قد خلقت كما تشاء. إذ حسن ابن ثابت الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذا رحمت فأنت أم وأب وإذا رحمت فأنت أم وأب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا خطبت فللمنابر هزة فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء تعر الندى وللقلوب بكاء. وننزل شوال ما يهتماني شوقي Allah ya masa rahama. Malam ya iso, muna masa fatan alkhairi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi wajen faɗin abin da yake daidai, ya kare shi daga talalaƙuwa na shaitan. Mawdu'in mu shine fabima rahmatin min Allah linta lahum fabima rahmatin min Allah linta lahum litafaddal مشكورا معجورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرقوا إنا ينكا همزرينا جنكري دعا كسام آيها قري ينا ين أبو قوار الله تعالى إذا سردنا سنة النبي منا جلد قوديازة الله تعالى أكم وانا هدوا تامو sarana kila ta biyar ko ta shida a wannan usbu'ur rasul, mana mako guda da aka kebance shi domin mu tunasar da kanmu mu amfanar da kanmu daga waɗansu darussa na ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wanda mawdu'i na wannan rana شير فدم الله سبحانه وتعالى فدم رحمة من الله لنت له الله يشأنفان الدمو لأبن ديك يتشكين سر وانم آية آية يتشي تشكين قاوي سورة آل إمران آية تدري إيادة همسون دا فوتر هتا وان ديك آل إمران ستتي سورة وكتا القرآن نيجير مرا آية شير تدريسكين جيران جيان آيوي دا الله سبحانه وتعالى يجيروسو kowa ya ambato su imanin ayoyi sun kai 58 zuwa 60 kan matsalar yakin Uhud wanda yake yakin Uhud tarihin musulunci ba zai manta da shi ba mauki'a ce wacce duk lokacin da musulmi ya tuna inda ya san abin da ya faru ya kan ji kaikayi a cikin zuciyarsa tare da cewa nasara ce ba ta daewa bace wannan tana daga cikin ayoyi da Allah ta'ala ya jero su dangane da wannan matsalar wacce nan abin da ya faru a wannan yaki don haka babu laifi idan mun yi amfani da abin da malaman ulumul qur'an suke faɗi dangane da idan aka ce maka wannan shine sabab na nuzulul aya ko sabab na wurudul hadith idan ka wayewaye shi da kyau yana taimakawa wajen fahimtar sakon da ke cikin wannan ayan idan aya al-Qur'ani ne ko sakon da ke cikin wannan hadisin idan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun ce za mu waiwayi hoton Uhud gaba daya to lokacin gaba daya ba zai ishe mu ba zaka babu laifi mu kalli wata darasi kwara daya ko kila kwara biyu saboda mu jona akan mawdu'in da muke bukatun mu tattauna Allah ta'ala shi ce muke idan ba mu manta ba dalilin da ya jawo yakin Uhud kafiran maka daukan sa suka so dauka na abin da ya faru da su a lokacin Badar sanda suka fado suka fito bataran wari'a annas da isa da tinkaho da nuna cewa sun isa za su kurmusha annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda suna jin madina ma mecece ita saboda haka da ita shi da ya je madina da su da suke cikin garin Madina za a je a kurmushe su Allah ta'ala ya nuna musu ikon sa abin da ya faru ya faru wanda ba su taba tsammanin haka ba ba su sukuni ba suka zo domin daukar fansa tarihi ya nuna cewa a lokacin da aka yi Uhud a Badar afwan kwata-kwata adadin mu'minai 300 ne da wani abu daga lokacin da adadin su ya kai 1000 to idan muka kalli wannan adadin bangarori guda biyu irin shi Allah ya maimaita a Uhud so da Uhud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro da karun sun kai kimanin 1000 a karan farko so kuma sun kai kimanin 3000 har yanzu dai ana nan akan sulusi ne haka ne a jarabawa ta farko da ya faru a daidai lokacin da aka zo daukan fansa a kanka babu shakka duk wani shirin karfi da duk abin da ya kamata za ka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi iyaka abin da zai yi a garin Madina in ka so ka ce an fito kwai da kwarkwata in ji Bahaushe domin a tinkari waɗannan abokanan gaba amma a kan hanya mai ya faru jarabawa ta farko Ibn Salul jarabawa ta farko sai da aka fito an kama hanya ya juya da nashi tawagar a daidai irin wannan gabar da za ka cintara abokin gaban da ya zo ɗaukan fansa a kanka wanda suke ganin suna tare da kai an fito za a je tare da su da faɗacin a gida ba za su fito ba ka ga ba za a ƙirga da su ba amma sai da aka ƙirga da su aka kamo hanya sannan sai suka dawo na ɗaya su sun dawo na biyu domin su rawana na waɗanda ma ba su dawo ɗin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba ba a dawo an fasa ba aka tafi aka yi wannan yaƙi ɗin Allah ta'ala ya ƙaddara abin da ya ƙaddara wannan ita ce gaba ta farko wanda har sai da Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba ya tana ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haq wa zahara amru Allah wa hum karihun sai da Allah ta'ala ya tana ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wancan abin da akai masa a lokacin Uhud. Gaba ce biyu da nake so mu waiwaye akai ita ce gabar bayan an zo za a fara yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran waɗanda suka rage ya raba ya irin dabaran da zai iya yi amma da ya samu ya ba waɗannan ainihin masu rumat wanda ya shugabantar da Abdullahi ibn Jubair a cikinsu. Ku tsaya a nan wajen duk abin da ya gani kada ku tashi, in kun ga nasara ku tsaya, in kun ga alamun hazima ku tsaya. Allah ta'ala cikin ikonsa ya ba da nasara a karan farko aka jarabce su kamar yadda Qur'ani ya ce inna masadallahum ash-shaytan yu'adu ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum. Suka tashi daga inda suke, wanda wannan a tarihance a cikin asbab Allah ke kaddara komai, amma a cikin asbab wannan shine sabab da ya kawo karewan da wannan yakin yayi bayan da nasara ta bayyana. Allah ta'ala ya shirye ta da mu. To waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda suka taru ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Farko da za a tafi ga abin da Ibn Salul yayi, na biyu a wajen yakin ga irin abin da waɗancan cikin sahabbanta suka aikata. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce komai ba, aka ci gaba da wannan yakin. A ƙarshe abin da ya faru ya faru, shi a karan kansa bai tsira ba, aka yi masa jina-jina wala'alla raunin da kila ta iya cewa a tarihi ba a ruwaito an masa irin shi ba, ko kwatanta shi da abin da ya faru da shi a Ta'if. Allah ta'ala cikin rahamansa da jin kansa ba a bar fagen wannan dagan ba, ba a bar fagen wannan faman ba, sai da Allah ya sokar musu da natsuwa har gyangyaɗi ma suke yi. Har gyangyaɗi ba bar wajen ba. Abu Talatul Ansari yake cewa ni wallahi ina ɗaya daga cikin masu gyangyaɗi masu bacci da Allah ta'ala yake cewa sun manzo Allah min ba'adi zammin amanatin nu'atan tabsha ta'ifatan minhum, yace ni ina cikin su. Kaga alama ce ta imaninsa. Yace takobina ya faɗi na ɗauka, ya faɗi na ɗauka ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba, miraran yace so da yawa. Wannan dalili ne akan cewa saɓore suka yi Allah ta'ala ya jarabce su a kan haka nan. To a jerin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lanfaddu min hawlik فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله تعالى يسيح بما رحمة من الله لنت لهم وتقيل لك هم شقاء آير كأون كيني ابن سلولي يمك وانشر إذا كداو مدينة مذاك يمسا دشيد وأن مدي الناس فبهك بني wataƙila kai ne waɗancan da kace ku tsaya a can sama suka tashi suka yi mata haka nan, idan ka dawo me za ka yi musu? Ƙila cin kafin a dawo ba wanda zai dawo gida a cikinsu. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗiye ya shanye saboda dama Allah ta'ala ce alam nashrah laka sadrak, an riga an yalwata ƙirjin nasa saboda ta ɗauki irin wannan da miliyan ɗin irin wannan ma sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce fahimar rahmatin min Allah linta lahum, ai dalilin ainihin rahama da jin ƙai na Allah subhanahu wa ta'ala da yake nufi da waɗannan bayin nasa mu kenan ko linta lahum, shi yasa ka zamanto mai tausasawa mai sauƙi a gare su. Ka tsaya daidai ranka fahimta tausasawan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka sa masa taushin, amma rahaman daga Allah subhanahu wa ta'ala ne gare shi ko gare mu? Wallahi gare mu ne ga baki ɗaya har da shi, amma a kan mu take. Saboda ka lura sai Allah ta'ala ce lanfaddu min hawlik, da an samu ƙarancin muminai. Idan ka samu ƙarancin muminai kenan za a samu masu yawa suna wuce ne. Ashe rahama ce ta Allah ta'ala sanya zai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yinul janib saboda muminan su ƙaru, kenan rahaman gure mu take. Rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da jin kai da yake nufi da wannan mu'minin sai ya saka zaman to layin aljani Allah ta'ala ya ce walau kun tafazzan da ce ka zaman to faz da ka ce fazzun ma'ana ne ka kausan harshe bakar magana ka san wani ya kware a fadan bakar magana kowane lokaci maganarsa negative ce da an yi magana zai juya ta amsar ta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba abdullah ibn amr ibn al-as Allah ta'ala shi kara masa yarda kun san a cikin sahabbai yana daya daga cikin waɗanda suka yi fice akan bibiyan kutubul mutaqaddimin da tattafan abin ahlul kitab yake cewa daga cikin abin da ya gani hadisin bukhari daga cikin abin da ya gani siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin kutubul mutaqaddimin shine ainihin وليس فظا ولا غليظ القلب ولا سخار في الاسواق النبي صلى الله عليه وسلم بزمنته اينهم فظ مي ككوسر مغانا مي ككوسر هرشه كما بزمنته مي كوشين زوجيا با ان بوكستان شي هاش كو النبي صلى الله عليه وسلم باشي ده wannan كوشين زوجيا دين sannan kuma ba mai hargowa bane sallallahu alaihi wasallam sai dai yana afwa kuma yana yafiya tun a cikin kutubul mutaqaddimin wannan sune siffofi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sun san haka abdullah ibn amr ibn al-as Allah ta'ala shi kara masa yardar shi da mai sun san amr ibn al-as isa daga cikin abin da yake gani a cikin wannan siffofin nasa kuma haka suke alqur'ani yace wa innaka la'ala khuluqin azim so da ka wannan sun yi mutabaka da abin da Qur'ani ya siffanta shi sun yi mutabaka da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka gani a tare da shi to wannan sifa kasancewan bai da kakkausan harshe sannan bai da kakkausar zuciya ita ta sa ya kawo da kai ya ci gaba da haƙuri da Ibn Salul tare da irin abin da ya masa a wajen Uhud ita ta sa ya danne ya kau da kai da irin abin da ya faru ga waɗancan rumatun tare da cewa ga abin da ya biyo baya to danne da zai haka ba ubangijin da ya halicce su ya faɗi cewa kuskure su kai ko ya sa musu natsuwa cin a wajen haka ne ya kuma lallashe su aka dawo ya jiyar ya ɗauko da ainihin abubuwa na fa'idoji a dirsa da ya bo da jinjina ya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka je wannan yakin bukan ya zo yana yaban su ma jarabawa ce aka yi muku inna masallallahu mashatari ba'd ma kasabu laqad afa Allahu ankum jarabawa ce aka yi kuma an ma shi jarabawan Allah subhanahu ta'ala ma ya yafi an yafi mu kowa wani mai hikima yana cewa fasasa bi zakal khalqi linan wa shiddatan aya habbada minhu liman sha'a ummatan imamul li rusulillahi awdan wa awdatan bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama shugaba ne ga waccan al'umma fuskoki guda biyu fuska ta farko lin tausasawa da rausasawa da jin kai da rahama fuska ta biyu shine shidda wannan shidda din ga kafirai ne a wajen fama amma wancan lin din ga mu'minai ne kadai to wallahi haka kafiran ka mai ne zamu ji insha Allah inda ba a fajar fama ba Allah subhanahu wa ta'ala yace wala kunta fazzan ghalid alqalb lan fadd min hawli fa'fu anhum kalimusa afwa kaga umrini ne kai ba ma haka ba ma wasaghfir lahum bai cin kai ka musu afuwa ka roki Allah ta'ala ma ya gafarta musu yanzu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah ya masa gafara ne matsalar shi shi so kaga yanzu wanda aka ce masa ka roki Allah ya masa gafara to shi zai rike shi da wani abu kaga wannan mubalaga ne wajen nuna wato jin kai da tausiyawa da Allah ta'ala ya waɗancan dakaru shi sa kada ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanta da su akan cewa uhud nan fa jabalun ne yuhibbuna wa nuhibbuhu kuma haka bane so da kada ka dauka matsala ce kada ka dauka samun ransu wata damuwa ka kalli ahadisu kaza akan falalan Uhud din ma dutsen nake magana akan sa so da kada ka dauka wannan abin da ya faru a wajen wata tasgaro ne ballantana a tunani na jahiliya ya shigo ko a canfi dutsen ko makamancin haka ne dutse ne mai daraja dutse ne mai falala dutse ne mai wannan sai na ahal Uhud ga irin rahama da Allah subhanahu wataala da jin kai da yayi musu muna fatan Allah ta'ala shi ce mutum Allah ta'ala sai sake ce mishi wa shawirhum kai kamar din ka shawara da su fil amr cikin al'amura al'amur aka ce kenan kowanne al'amura shi sa malama tafsiri suka dinga tattauna cewa a wai wannan umurnin nan na wajibci ce koko a'a ba ta wajibci ba ce sannan mashwara din nan da aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da waɗancan sahabban al'amura ne ga baki daya ko ka waɗansu umuri ne khassa waɗansu malama su karanta cewa amal da ya shafi yaki da kuma al'amura ne yau da kullum inda ba al'amarin addini bane ba al'amarin wahayi bane duk abin nake al'amarin wahayi ne umurni ne shi ma ake ba su da haka abin da yake kansa shine ya isar da wannan umurnin da aka ba su amma abin da ba al'amarin wahayi ba to an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umara ya shawarce su to wannan shawaran da aka umarce shi yayi da su shin wajibci ne wajibi ne wannan shawaran da su koko mustahabi ne da cewa ba wajibi ba ne sai dai akwai buƙatar haka kuma tafaddulan ne alaikum ma'ana saboda a girmama su ɗaukaka su a kambama al'amarinsu a mutunta su a nuna ana fahimta su so da su suke cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta a wannan yaƙi da ake magana na Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunaninsa a je Uhud ba asalin tunaninsa sun ji sun ce za su zo ne to mu shirya mu tarbe su a nan gida suka ce a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam mu tsallaka mu fita mu je mu haɗa bayan fage ko me za a yi a can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ko da aka zo Badar inda ya fara tsaida su daban ko suka ce wahayi ne ko kuwa hikima ko tunanin ka ce ko tunani ne dabara ce ta yaki yace a dabara ce ta yaki suka ce to ka ga wannan musashi a bara to wurare daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shawara da sahabbansa hatta kan al'amarin da ya shafi iyalinsa umurun khassa yakan shawarce su yakan shawarce su yakan yi shawara game da al'amuran da ya shafi iyalinsa wannan ya nuna mana cewa ashe wancin da aka ce wa shawirhum fil amr inna al'amr inna in zaka cire wani abu shine al'amarin wahayi wannan babu shawara saboda shi karar kansa ma in alayya illa albala abin da yake kansa kawai isar da wannan sako wannan zai nuna maka ashe Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan linal janib nan da aka sa Allah ta'ala sai fanta shi da shi to Allah ta'ala bayan ya sa mishi tab'an kuma ya hore shi akan fakan saboda wani ƙabi'ance kannin shi ma ba zai yana ganin yafi karfin ya shawara da su haka ne ko ba haka ba wannan ƙabi'ance yana ganin bai da buƙatar shawara da ɗalibansa haka ne ko ba haka ba wani kuma yana ganin ba zai shawara da mace ba matarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan akwai wanda zai ce yana da tazara tsakanin shi da wanda suke tare da shi bai fi karfin yin shawara da su to manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma tare da haka nan yana shawara da sahabbansa yana shawara da matayensa kan al'amura ne yau da kullum da suka shafe shi ko suka shafi ainihin maslahar al'umma da wasu Allah ta'ala ce faida azam fatawakkal ala Allah amma lokacin da aka yi shawara me ya kamata a yi kaza ne wanda yace ra'ayinsa kaza ne wanda yace ra'ayinsa kaza ne a ka'ida ta shawara zai wahala ka ji an hadu duka waɗanda aka tuntube su akan ra'ayi guda daya to amma kan duba maslaha ne to duk sanda aka samu maslaha akan cewa to ga ra'ayin da za a tsayu a kai Allah ta'ala ya ce kawai fatawakkal ala Allah idan aka samu guda ɗaya daga cikin waɗannan matsayin ka tsayo a kai aka ce to kaza ne za a yi to a gaba a ci gaba da shi kawai ka dogara ga Allah ka tafi akan hukuma to kaga wannan Allah subhanahu wata'ala wani ladabi ne har yanzu na linul janib cikin wannan aya da ake karantar da mu cewa tabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tare cewa yazo ne a siga na ana bashi umurnin da ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai shawara da sahabbansa idan zai fita zai shawara zai haka haka lokacin ifki ya shawara ko da sahabbansa yake ku bani shawara ijmala ya shawara da Ali ibn Abi Talib khassa kal amr ummul mu'minina Aisha Allah ta'ala shawara mace da ta don haka idan aka yi matsaya aka dauki matsaya akan abu Allah ta'ala ya ce kawai ka dogara ga Allah lalle Allah ta'ala yana son masu dogaro hibbul mutawakkilin fa anan wajen kenan a lokacin da aka yi shawara aka samu matsaya kan wani al'amari aka ce kaza za a yi to kai da ba dauki shawaran ka ba sai kai hakuri domin in ka saba ma in dai saboda Allah ka dauki wancan matakin sabawan ka ba zai cutar da abin da za a yi ba saboda Allah ta'ala ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah kuma inna Allah yuhibbul mutawakkilin tunda an bi umarnin Allah ne kuma aka dogara ga shi to su da suka dogara ga Allah nan su ne Allah ta'ala yake so Allah ta'ala ya shirye ta da to wannan mun dan yi waiwaye a dan tafiya ga inda ayat ta dangaro ga abubuwan da suka faru can a Uhud ga yanda Allah subhanahu wataala ya siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan taushin halin nasa da wannan taushin halin nasa ya zama sanadiyyar da sahabbai kaga sun masa irin son da suka yi masa me yasa dazun an fata cewa ba ga sahabbai ne kadai ba har ga waɗanda suke ma kafirai ne saboda taushin halinsa mutum nawa ya shigar da su musulunci idan muka dawo kusa-kusa tun da man gangaro daga sama ku duba kisar Umama wanda kafin ya musulunta yadda ya addabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da farmaki an dare ana bugawa da shi ana neman ta ina za a ya za a yi a samu dama a samu iko a kansa wata rana sahabbai sun dan fita kamar yadda aka dan samu fita sai aka haɗe da shi aka ce to yau Allah ya haɗa mu da kai wallahi sai da aka ɗauki ba daɗi ka san Bahaushe ce ɗauki ba daɗi abin da yake nufi ko abu ne an bari ga sunan kana so je aka ce ɗaya ka ƙiba amma ba za ka ƙara ba ai sai ya ƙiba to ɗauki ba daɗi aka yi aka ci kuyukuyo shi aka zo da shi aka ɗaure shi a cikin masallaci aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yafa an yukamu da ya fito ya kalle shi miɗi miɗi a ɗaure kuma wanda shi manufarsa ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ta so yake ba a nan wajen in kai ne me za ka yi mishi ƙilan sai ka gaggaya masa duk ɓata maka ran da ya yi a baya ko wani sai ya masa hukunci na kala al'akhirati wal ula kafin ya cire ransa kuma abin da ya yi tsammani kenan saboda ya ɗauka manzon Allah irin shi ne sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa magana sai ga masa bakar magana ya lallashe shi da cewa shi musulunci yake soye ya ce ne kake tunanin zama kai ce kashe ne za ka yi faɗa masa abin da yake sai ce musulunci yake sai ce ba zan yi ba zafi ba zan yi ba saboda ya ta kankance kurewan abin da za a yi masa kashe shi za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli sahabban sai ce ku kwance shi ya tafi kila idan kai ka sha wahala da shi kila ya karya maka hannu baka riga ka warke ba aka ce kwance shi ya tafi idan ka kwance shi ya buta nan kila ka sha kan shi kan kola kare yadda ya maka karama suka kwance shi suka ma kyale shi yadda sun kwance shi kuma ba ma ta kan shi suke ba ya kama hanya ya tabbatar da ba ma ta kan shi suke ba Allah tafiya ya yi bai dawo ɓatanci ya yi musulunci ya yi yanzu me ya sa ya yi musulunci a nan wajen kaushi ko taushi taushi ya sa ya yi musulunci daidai son da ya ta kankance ɗaukar ransa za a yi kuma an samu iko a kansa saboda irin abubuwan da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta sai ya ce masahabbansa ku je ku kai shi ya wanka هذا ري أبوت رواية بما بما إن وسيدر سام أين هي لما جريا أم كاني هي والنوان كان ليش زمان نوان كان مش جا مسلم شيني كون كان وين كده وين كودي كاني kusan ana yi ana dan sa fiki ko mu a masaban mu wankan shiga musulunci wajibi ne amma ruhani ko yana nan ba wajibi ba so dai na ganin wannan wankan indai a wannan hadisin ne to saboda halin da yake ciki ne kuma shiga musulunci amrun da daruri ne matan gudu balwa ya kamata a ce ma adadin ma shiga musulunci da ke za ka taɓa musulunci an tarwayoto ana cewa ba zai siyo ka haka ne ko ba haka to ku aje wanda shahidin mu shine tausasawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa umama yaga cewa to bari dai ya musulunci ya musulunci sa yanzu akwai wanda zai ga ma wannan baban Allah toshin hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallam babu to fadi ma rahmatin min Allah bin sallahu yanzu rahama ce ta Allah ya nufi umama da shi ko yasa manzon Allah ya masa wannan dabi'a da shi ya shigo musulunci irin wannan ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musabban sa gaba daya ka kalli ayoyin alqur'ani ka kalli hadisan annabi sallallahu ya karacin yau kai ma inda za a matsa ce zauna nan za ka yi tsaye sai an ce tsaya haka nan haka ne ko ba haka ka shiga bulubul maram in dai kana karatun addini to babu shakka za ka ga tadiqat na rahama da jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai nuna maka cewa rahama ce Allah ya nufi bayinsa da shi yasa ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa irin wannan tabi'a ba don ta tsaya a kan sa sai din ta shafe mu gabaki daya wancan mashhurar kissa da muke amfana da ita ta arabi da zai fitsari a masallaci kikkiawar misali ne a wannan babu mutumin da zai zo masallaci duk da kura ne a lokacin kaga ya keɓe ga mutane nan ya matsa daga gefe fitsari ka san akwai damuwa tare da shi haka ne ko ba haka amma ba kowa zai iya saurin istidrakin haka nan ba haka so sun kalli matsayin masallaci da girman sa a zuciyarsu shi kuma a tsauye yake rayuwa zuwa yayi kenan kaga da bambanci tsakanin wanda shi zuwa yayi da wanda shi yana nan kullum haka shi ba wani abu bane ai nan abiyansa a can ana cin abinci ana dan wannan zai dan kama ruwa ya dan juya muku ba ya fitsari abin shi kuna ma magana yana fitsari shi a dabi'an su ba wani abu bane dan haka shi yayi kokari ne ya matsa daga nesa tunda ku bai saba da ku ba da suka taso masa haikan kan nuna masa kuskuren annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsale shi ya gama da Allah yanke waye ko gama waye gama waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi ya zonar da shi kusa da shi bai bar shi ma ya zona inda yake da ba sai kusanto da shi da yayi ya nuna linul janib kenan ila an kai ne ka zo da kace ku tsare shi in yazo ya zona zaka dan sha murna ya gane ba daidai yayi ba to manzo Allah yana so ya karantar da shi ne kuma ya fahimci karantarwar nasa sai ga wannan in dai ke zona da ba nan ya kamata ma ya zona ba bari na kusanto da shi kusa da ni ya gane yana da matsayi ashe san da kake so mutum ya fahimce ka to yana da buƙatar ka girmama shi ka nuna darajarsa alal aqal ko ba haka ba saboda yanzu wani sako ne kake so ka isar masa shine na gyara alal aqal ko kuma ma musulunci idan kake so ka bijiro masa saboda kana da buƙatar ka nuna matsayin ka girmama shi ka lallashe shi manzo Allah ya lallashe shi ce zo ka zauna ne haka ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nasiha yace masu wuri irin wannan ba a gina su don haka ba don Allah ya ji nasihan nan ko bai ji ba har yi wata kalma manzo Allah ya dariya ko insha Allah ya bani aljanna da gani sai kai amma amma kaga wancan kagoci kagoci shi ma bada shi saboda yanda suka taso mishi din nan lalle da an bari sun kisu ya tabbatar akwai matsala saboda abin da ya gani su kuma ladabi za su yi mishi manzo Allah ya dariya yace a naga kana dariya ne kenan shi da gaske yake yi yace naga kana dariya ne yace ai naga kana suka kuntata wani abu ne wanda yake mai yalwa kun ga irin kalama annabi sallallahu alaihi wasallam na hikima kun ga irin tausasawa na annabi sallallahu alaihi wasallam na hikima nan da nan sai ya gane yanzu zai manta da wannan karatun ba zai manta da wannan darasin ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbansa kun yace innama bu'istum muyassirin la mu'assirin ku din nan aikin ku ko zaman ku masu sauƙaƙa ma jama'a ne masu jawo mutane ne saboda in akwai sauki jama'a za su zo amma idan akwai tsanani za su zo wallahi gudu za su yi ba kirawo ku ba a taso da ku ba a zaɓe mu ba a zaɓen mun ku ku zama to masu tsanantawa masu kore mutane ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu so da su faɗaye musu shi kuma ya jawo shi nan waje abinda suka yi nufi na gyara daidai ne inda wani ne ɗan cikin gari shi ne kuskurensu a cikinsu wani ya haka wallahi da zartar da shi za su kuma abin da ya kamata kenan amma ba a cikinsu ba ne ya kamata su lura da haka wannan shi ne gyaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma abin sabansa Allah ta'ala shi ce kuma ka lura ko yanzu a masallacin wani bai so ya ga yaro ya zo kusa da shi ko wani ya ce ki yarke kafa mun hujja akan wannan wai ai ta yi ya je fitsari ma bai tsarki ba to yaro ya je yayi fitsari bai tsarki ba ya tsaya kusa da kai to rashin tsarkin shi sai menene me zai shafe ka dauka da ya je a kafan shi ya fitsari ko bai wanke ba kun gane abin da nake cewa sai fitsari ya bushe kuma bai sa ruwa ba babu zarni babu alamar fitsari sai hada kafa da kai kuka yi sallah me ya shafi sallar ka akwai babu da ya shafi sallar ka ko an zo da yaro yi fitsari a cikin masallaci kurewa idan carpet ne me za a yi mishi a sa ruwa na tabbatar darajar carpet din masallacin ka bai kai kiman koran masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ruwa ya ce a sa bai ce a kwashe koran ba tare da wancan babba ne wa ba fa yaro ba ne so da Allah mu kalli irin wannan durus din da yake ciki irin waɗannan hadisan wanda kwanciyar hankwantar da hankali lokacin da al'amari ya faru shi ke kawo mafita kuma ka ga nasara ta zo Allah ta lashe ce mace mu har yanzu mu kalli rahama da jin kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma wancan mutumin a cikin ramadan ya zo hankalin shi a tashe akan ya kusanci iyalinsa cewa ya hallaka manzo Allah ce me ya hallakar da kai yace wallahi na auka ma iyalina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce akai haka yace wallahi ya rasulullah a gida ya faru yace tabbi jan ba kaga inda yazo a hankalin shi a tashi da yace mishi tabbi jan kila zai yanke jiki ne ya fadi haka yace tabbi jan ba sai ce mai to za ka iya 60 ya ce a ko za ka iya ci da miskini su ce shi wallahi bai da hali shi ba miskini ne to za ka iya yanka raqaba a wata riwaya ya ce raqaba ya ce wannan wuyan in ba wannan ba wata wuya da na mallaka ya rasulullah ya gane wuyan da ake nufi amma ya bar kwanci ya ce ban da wannan wuya babu wani wuya da na mallaka inda nake so na kai mu daga fara maganan nan kila bai wuce ka ce minti biyar ba amma har ya ga fuskansa barkwanci a ciki Allah tsananin ya gani ko rahama rahama ya gani ku kalli girman abin da yayi da yanda haizo hankalin shi a tashi amma ba ga maka yadda matakin da za a bashi mafita ba amma hankalin shi ya kwanta maza Allah da salo da usulub da zai cire masa wannan damuwa so ka samu shi damuwan da yake ciki ya bashi mafita a cikin al'amuransa haka yake shugabanci har ya sa wannan barkwancin a ciki yake ganin kara annabi sallallahu alaihi wasallam sai to shike waɗannan su ne mafita ɗaya uku nan bai da ko ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shike nan je ka abin ka ba ku ruwa ya zauna kun san sahabbansa ciki wani bawan Allah ya fahimci tofa wannan bawan Allah fa ba shi mafita sai ga shi ya zo da mazubi na dabino wanda zai iya zama kwatankwacin abin da a iya wannan kafaran da shi da ya zo sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan ya rasulullah in sadaka ya kawo za Allah ya ce ɗauka ka je kai kafara da shi kenan wannan ya nuna cewa har yanzu tana kan shi duk ɗauka ya je ya kai sai ya tambaya ya ce idan zan bada ga wanda ya fi ni bukata ni ya rasulallah ya ce me yasa ka ce haka ya ce saboda in dai za a yi bincike akan talaka ne wallahi daga bangon gaba zuwa bangon madina na madina na bangon yamma na madina wallahi babu gidan da ya kai ni bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ya ce to je ka ci da iyalin ka da shi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce to yanzu ka fara na shi tsora na matan shi na ce haba alga ta malam ai saduwa akai ko kafaran na saduwan ne yayi ba wai maganar namiji ne ko mace ba saboda wannan kusancin ne akai kafaran da haka nan kafaran guda ɗaya ne kuma shine mai gida da haka shike kansa wanda ya auka ma iyalinsa shi kafara ke kanshi ana azumi idan da za a ba da fatawar ita ma yana kanta shi zai dawo ya ce a karmaka Allahu saboda shi zai yi na kanta ko ta za ta yi har yanzu shi zai yi zai dawo yana neman mafita a kan wannan to a shari'ar musulunci kafara aka sa domin wannan aikin kuma kalli rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala ya fi da bayinsa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sa Allah ta'ala ya ga mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum a cikin ku yanzu zaɓi na farko kenan azizun alaihi ma amitum sannan harisun alaikum sannan bil mu'minina ra'ufur rahim duk abin da zai zama damuwa gare ku shi yakan buwaye shi ne kenan abin da zai dame ku yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kai yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kai sannan kullun duk abin da yake alkhairi ne gare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun kwadayinsa ya za a cin mu wannan sannan ga tausasawa ga tausayi kuma inji Allah subhanahu wata'ala yake cewa game da mun dai Allah subhanahu wata'ala shi ne mutum idan muka kalla wannan babin zamu ga akwai misalai da yawa wanda hakan irin wannan ɗabi'an sahabbansa haka suka gani su ma suka rinka koyo kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fitanta su da shi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar Allah ta'ala ya rahama'u bainakum in an haɗu da kafirai a fagen fama to babu fasassauci a nan wajen amma idan aka zo a tsakanin tirefa Allah ta'ala ya ce to rahama'u bainahum za ka tara su masu tausayi ne masu jin kai ne masu rahama ne a tsakaninsu to irin wannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya wasu kwarai da gaske idan ka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta a cikin gidansa سيكي شوى أقول لين الجانب أكلم مؤاملة يا لنسى يا إيكي مؤاملة تنسى إذن ينا تأكي موانشي أيو فحوة عندما بعد تأكي نسويك بسنا ساموان الرحمة لجنة الناس wani irin rahama ne da jin kai shine kullum kowace mata da gaskiyar mata ya Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wani tsanyenkin lokaci da yake diba mata nasa haka ne ko ba haka ba wanda ba zama zai yi sai ta zo ba shine zai je ɗakin ku lura da wannan shine zai je ya je ɗakin wancan dan minti ɗaya minti biyu ya je ɗakin wancan minti ɗaya minti ya je haka amma wani in ka ganshi a ɗakin matarsa to ta ɗauro inda ɗakin shi da ruwa idan ta san don shi ta zo inda yake haka ne ko ba haka ba sai dai kuna san don shi ta zo inda take ta zo inda yake ku tana da ranar Aisha Allah shi kara mace yarda a lokacin da mutanen Habasha suka zo suna al'adunsu al'ada ce a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai hana su ba ko ya hana su me yasa dinul jani Annabi sallallahu alaihi wasallam baya burge shi wannan abin da suke yi sai dai wani abu ne da bai ke ba sako ba su kuma sun zo sun yi ne saboda su nuna waɗansu abubuwa na bajinta da jarumta da makamancin haka ne kai da su mai kai dai tsaya nan ba ma har yake ma Aisha a matsayinta na karamar yarinya ko kina da sha'awar ki kalla ta kuma ce karas ta dafi ta ce eh ta ce wallahi ba na sha'awar da sha'awar kallo kwata-kwata amma dai tana da wata manufa na saƙo da take so ta isar ta ce za ta kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta leƙo ta gefensa a caga ya ce Aisha bai isa ka ba ta ce an tsaya dai ban gama ba ta ce kafa na yi zafi amma ina ce mishi ya ɗan tsaya dai kuma ba ta da sha'awar kallon kusan me yasa tana so sauran ƴan uwanta da ke cikin gida su gane matsayinta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kawai saƙon kenan tana aika mana cikin gida ne sako su gane irin matsayin da take da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ma ana kaza ma ga ta ga mai gida yanzu suna tsaye suna kallo bayan daga shi har ita ta tabbatar ba su da intira tsakan wannan sallan kuma ya ga ni ya sani amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri daga cikin sautin halin Annabi sallallahu alaihi wasallam Maimuna wanka ta yi ta rage ruwan yace bari in je in yi amfani da shi ko ba haka bane yanzu kila idan matar ka ce wanka ta rage ruwa haka kawai ta fito ta ce na ruwa wanka ce ga wani dai na rage amma ita ce ce mata in yi kuntu januban ta ce an karar da shi a rasulullahi januban kan januba ne da shi ce ba da mu nalma alayuji ne ilimin fahimta kai na Aisha take rawaito mana tace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune ya dauki abun nan sai ya sha okay afwan ta sha kamar ka ce madara haka sai ta aje Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauka zai sha sai da kalli daidai inda bakin ta yake sai ya juyo sai ta madan shi ma sai ya sha sallallahu alaihi wasallam yanzu kausasawa ne wannan ko chausasawa barakin ta yake nema amma yayi ne don mene tatayiban li nafsiha kuma ta ji daɗin ko bata ji ba gashi ba ba ta manta ba ta iso mana yanzu a nan wajen kashi nawa ne a cikin ɗari idan mata shi ta sha ruwa ko ta sha wani abu zai ɗauko yanzu daidai setin bakin ta ya ɗora bakin shi shi ma ya sha kawai saboda ta ji daɗi wani ma kofin da ta sha ruwa zai ce samun a wancan ne wanda shi nashi daban ne a matsayin shi na babba tunda shi ne gida ne ka san kalan nashi daban shi yasa nace idan muka lura da ku arba'una hadis ka dauko in kana fahimtar durusin da ke ciki to za ka ga yin abin da ayan ce yake kuma an gaya mana ne rahama ce gare mu yasa Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tu'a hasana kila muna fahimta rahama ce a gare mu wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya shi ma hadisi wannan cikin bulugul maram ana buƙatar sallah kuma babu ruwa da suka je neman ruwa sai suka hanji wata mata mushrika ko ta ɗibo ruwa da ta kama abin annan nata sai suka jawo suka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga ruwan ta ɗibo kuma ruwan suke nema amma ba su yi hukunci sun yi gaban kansu ba suka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mata ce kuma mushrika suka zo suka yi amfani da wannan ruwan nata a idanta dukkan ba an cika duk abin da za a cika kuma abinta na nan a cike bai rago ba aka kuma mata goba na arziki sai ku yi mata tukuici kun yi amfani da ruwanta sallallahu alaihi wasallam aka yi mata tukuici haka ne ko ba haka ba yanzu a nan wajen inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɗauki waɗannan durus ɗin ba da suka je suka ganta kawo ta za su yi ko ruwan za su karɓo ruwan za su karɓo ko su tirtasa ta ko su yi waɗansu abubuwa amma sun fahimci inna ma bu'ithtum muyassirin la muhassirin gashi an yi amfani da ruwan ta an amfana kuma ruwan nata bai ragu ba kuma aka yi mata goma na arziki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka cewa idan kun fita wannan ƙauyen wannan matan su kuke mana ban arziki ku kiyaye su haka ne ko ba haka ba a ƙarshe ne suka yi musulunta suka yi kenan ashe linul janib na annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaici ga mu'minai ba har ga waɗanda ba mu'minai ba sanda ake musu hikima saboda hikima ta da'awa sannan duk lokacin da aka samu tausasawa da rausasawa da kau da kai da yafiya a cikin al'amari to nasara ke biyo ba mu kalli matsalar Hudaybiya mana sulhun Hudaybiya abin da ya faru a Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfinsa suna jin cewa da ƙarfi na tuwo in ji Bahaushe in ba suna so shiga garin Makka za fa su iya shiga ko ba za ta shigo ba za ta shigo da labari ya kawo cewa ga abin da ya samu Usman ibn Affan ba su yi mubay'a cewa za su shiga ba za su shiga sun yi mubay'a so da haka sun san wallahi za ta shigo kuma ce abin da za su yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sulhu haka ne haka kuma yi irin sulhun da aka yi da yawa daga cikin sahabbai hankalinsu ya tashi da su ji daɗi ba wanda duk mun san kistan da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lallashe su da Allah ta'ala ya ambaci suratul fath ko sai ya kawo kistar Hudaybiya ko fatu maka aka kawo kistan a cikin eh Allah ku ce maka mahalli tafsir sai ya kawo kistan sulhun Hudaybiya shi yasa da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai wannan sulhun na Hudaybiya shi yake kirga shi a matsayin fatahi na farko da musulunci ya samu kuma shi ne babban fatahi saboda ku lura da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi wannan sulhun su a ganin su sun zalunce shi amma da ya yi haƙuri su Umar jijiya ya motsa ko amma imani cikakken imani yasa suka yi biyayya ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya suka koma cikin izza na biyu da ladan umaransu kuma haka ne ko ba haka ba sannan na uku hakan sai zama cewa maslaha sanadin kubuta ko samun dama da ƴan uwansu mumune da suke shan azaba a garin Makka suka samu haka ne ko ba haka ba hakan kuma ya bada dama biyawa wanda suke jin tsoron su musulunta suka ga a tun da dai yanzu kuna musulunta ma da kaza haka ne ko ba haka ba suka musulunta wanda da amma sun musulunta sun kasa bayyanarwa sai ga dukkan wani dubura su bayyana aka samu jama'a da yawa na mu'mine da suka musulunta a garin Makka sanadiyan wannan sulhu to yanzu inda an dage sai an shiga Makkan a lokacin sai aka shiga aka fito amma waɗanda aka ƙara musu tsanani to wani nasara aka samu so da waɗanda da suka musulunta su suka zo suke umara yanzu da ladan umarancin da suke so su je su yi a garin Makka in ma misali bai tabbata ba da musuluntan waɗancan wanne shi to me ya kawo haka nan taushin hali da tausasawa da rosasawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so su da yawa ashe idan mutum ya zo yayi wani abu na kausasawa ko na rashin abin da yake ba daidai ba a matsayin ka na mai da'awa kake na kanka na lura da tabi'a na mutumin da makam din da yasa aka yi wani abin da asbabin da suke kewaye da wannan abu kafin kai saurin zartar da ainihin hukunci akan wannan abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka kalli rayuwarsa gabaki daya lin ne ta kan abin wuya muna na Aisha haka ne aka tsaye da Jaish ga su kuma sun tsaya ala ghairi ma'in ba ruwa a wajen hankalin kowa ya tashi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bacci ma yake aka ce ma Abubakar ba ruwa ga ya zo ya samu sai ya kai manzo Allah ma shi bacci yake ma a cikin annana Aisha kuma yanzu me ya jawo wannan tsanani ko taushi taushi su akwai abubuwa wanda yake ko sun yi tsanani idan ka zo na ka kalle da ido na basira sai ga babu tashin hankali a ciki akwai mafita a ciki kuma sanadiyan haka nan aka saukar da ayan cewa to in ma ba haka nan amma yace mama ba shikenan ba ko ba kasa ne a wajen akwai yanzu ba mu samu mafita ba ka gane cewa haka Allah ta'ala ya tsara zai saukar da ayan cewa mata sanadiyan nana Aisha da aka hakura ba a gani ba za a shafi ana daga raƙumi sai ga shi a ƙasar raƙumi shi duk wahalan da ake yi ma inda suke ma a nan abun nan kenan menene Allah subhanahu ta'ala ya kuma fada haka nan ya nufi sukar mu'mine da wannan ayan sai ya sa sababin ya zama totaccen sai ya sanya mu annabi sallallahu alaihi wasallam mai taushin hali ne sai ya hakura ya ce to shi kenan a jira sanadiyan wannan haƙurin sai ya dawo waɗancan wancan tausayi da wannan hukunci ma'ana na su kan wannan aya ɗin bai tada hankalinsa a kan wannan al'amari kila muna fahimta to idan muka duba misalai irin waɗannan wato suna nan da yawa gaskiya wanda duka abin da ake fata daga gare mu shine mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ga wani irin ɗabi'a yayi idan abu ya taso masa ya yayi ke kallon al'amari din sannan ya mu'amalar ta kasance tare da jama'a ya harshen sa yake ya ɗabi'a sa take a aikace ya zamanto kalmomi da suke fita daga bakin mu zamanto masu taushi mu ƙware wajen zaben kalmomi ko wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina zaman to muna da hikima wajen zaben kalma idan za mu faɗi magana ko za mu sa da sabo ko za mu mai da magana sannan shi ko mai ji ya zaman to yana da wata rayariya da za ta tantance masa ko da an maido masa a akasin yanda yake tsammani to ta yaya zai tantance wannan magana ya ba ta fassara ko ma'ana mafi kyau sannan wajen aikace mu rinka ganin ainihin rahama a rinka ganin aikin rahama a tare da mu tausayawa idan mutum ya maka abu ya fi mishi aka ce ka yi alaman cewa ka yafe shi ne a gaciya ba ka yanke da shi ba na yafe amma dai na ɗauki mataki ne a wani mataki ka ɗauka kulura annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ce afuwa ya fi zaka ce ka neman masa gafara kuma ma ka rinka shawara da su kenan har yanzu mutane ne su nagari na ƙware nagartattun mutane tunda ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin ya shawara da su kenan waɗanda su kewaye da kai ya zamanto kana da tausayi kana da jin kai da kansu sannan kuma kana lura da alkhairai na tuntuntun baya har ya zuwa yanzu ana kuma lura da alkhairai da ake fatan samu daga gare su a nan gaba Allahu musta'an to annuna mun lokaci ne muna fatan abinda muka dan tsungulo Allah ta'ala ya sa mu sha albarka ayoyin alqur'ani da kadan din da na ambata da dewa cewa alqur'ani wadanda ba ambata ba da su dilala akan tausayi da sautin hali da musamaha na annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai da suke magana kan rayuwarsa gabashi daya da ba mu ambatar su ba suna nan ana karantar da malamai na karantarwa muna fatan Allah ya amfana da mu Al-Imam Tirmidhi Allah ta'ala shi masa rahama littafi guda yayi ya samu sunan Ash-Shama'il al-Muhammadiyya Al-Imam al-Baghawi babi guda ya bude shi ma Ash-Shama'il al-Muhammadiyya wanda malamai sun ciro shi sun mai da shi kaman kace wani dan karamar risala haka ga Abu Sheikh Al-Asqalani shi ma da littafi musamman Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana malamai sun yi rubuce da dama a wannan fagen akan ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma alhamdulillah rabbil alamin amfanin karantar da su da malamai suke yi a masallaci a majalis ake sharing a kafafen sadar da zumunta ake cewa ko amfanin su idan ka ji ka abbaɗa ba ka ji su birge ka ba in ka ji ka ga wani darasi ne malami ke kokarin isar maka ka ga to ya za ka yi ka sa a karan kanka da zaman cewa kai ne na farkon wanda ka amfana da abin da yake cikin sa wannan shine manufa idan muka yi haka nan za mu samu nasara zukatanmu za su dinke ma'ana su zama iri daya za mu samu sauƙin rarrabuwa saboda Allah ta'ala cewa yi wa law kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik ay lan tasharu wa tafarraqu da kowa ya kama gabansa ashe rashin tausasawa da ma juna uzuri dalili ne dake kawo rarrabuwan kai amma idan ana tausasawa ana kauda kai ana yafiya to shi kuma dalili ne dake kawo haɗin kai muna fatan Allah ta'ala ya haɗa zakatunmu abinda muka faɗa dai Allah ya sa mu sha albarka kuma karɓa da lalle mu baki daya wanda ma kuskure mu da kuma Allah subhanahu ta'ala shi da sai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh جزا الله الشيخ خير الجزاء wannan ita ce muhadara mai taken kalima rahmatin min Allah linta lahu idan ku kalli muhadarorin baya duka kusan suna magana akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi auladul mu'minin لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إنك لعلى خلق عظيم ومن قبائل سبود النبي قبائل دنكو أكعيكوشي محاضرا تاكوشي دون أن أكو النبي صلى الله عليه وسلم رحمة كو رحمة لك الأمة قبائل هناك محاضرا ستدنكو ونجد هذه يسو قبائل shi yasa ku ga muhadaran sai tafi cikin rahama ba ku ji yadda aka yi karatun ba wannan taken muhadaran ne kuma sai aka ba ta haƙƙinta wannan wani sirri ne na balaga Allah ya saka malam da alkhairi abu na biyu kuma sai muhadaran ta zama wato mai tagwayen shugabanni ba a samu wata muhadara mai irin wannan ba na farko dai shugaban zaman shugaban majalisar malamai kazariya dokal gama sannan kuma da imamu da'awa wata muhadaran ta samu wannan daman don haka wannan ya ishe ku sharaf da kuma abu wani mai hikima yana cewa ya ayyuhal ummi hasbuka rutbatan fil ilmi andanat bikal ulama ya ayyuhal ummi hasbuka izzatan fil izzi andanat bikal uzama anta alladhi nashara al islam fil wujudi wa azhara anta alladhi nashara al islam fil وجودي ونشر التوحيد نشر التوحيد أنت الذي نشر الإسلام في الوجود وأظهر التوحيد من صار في هدي محمد سئت به الدنيا ومات سعيدا وان ديبر وان رحمة تمن زون الله صلى الله عليه وسلم زيكو متموشي ina ma dai a ce shugabannin Najeriya za su samu wannan kwatancin da koyi da wannan al'amura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ji dadi farkon zama ba ambaci sunan malam ba wala Allah kila banga shugaban majalisar malamai ya zo bane kawai saboda kuma kurewar lokaci sai kawai na gabatar na ce kawai ya fara karatu saboda muhimmancin abin da tarar a hambu shi ne karatun ba sunan malam ba in karatun ya zo daga baya aji kowa ya yi karatun don haka hadara wa haddar imamu hidar ibrahim kaura ya zo kuma ya gabatar Allah ya saka mashi da alkhairi sannan ga kuma shugaban zaman gaba daya kafin in mika mashi wanda zai rufe gaba daya wannan jerin giyan muhadarori gobe kenan ko shine Sheikh Bashir Lawal wanda zai shugabanci zaman kuma Imam Abubakar Jumari gidado muna fatan Allah ya kai mu kuma zamu yi kun halarta alayka ayyuhal sheikh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها القوى دمكاتو فأولنا مسلاتي من البركة من زوهن تاريخي مسلاتي من البركة فأنقوان البركة أتكين برنان زاليا جيسا جيران جيان لفتو تيكو وعزوزي دا أكشريا ما سو بنكاي قولي دا دستي babu shakka waɗanda suka yi tunani kuma suka zauna suka tsara irin waɗannan wa'azuzzuka wajibi ne a yaba musu kuma muna fatan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya fi mu yabawa waɗannan abubuwa suna fitowa da matsayin zariya da matsayin wato zage-zage ko zazzagawa ba shakka wannan birni namu na Zaria da aka koye sanu a ko'ina da ilimi da ire-iren waɗannan haɗuwa su ne za su riƙa tabbatar da haka ɗan uwanmu Malam Hidir Ibrahim Kaura ya gabatar da muhimman bayanai da suka shafi wannan mawdu'i da aka bashi wanda a ganina inda a ce Allah ta'ala zai ba mu iko mu ɗauki ko da ɗaya bisa goman abin da ya ambata mai aiki da shi babu shakka zai bayyana addinin mu da rayuwarmu
ba yadda za a yi al'umma ta ci nasara ta samu zaman lafiya ta kai ga gaci ga duk abin da ta sawa gaba matukar ba a ɗauki ɗabi'a ta tausasawa da kawar da kai ba. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da gamammiyar ka'ida. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma da halal linu fi shay'in illa zadahu wa ma dahala ash-shiddati fi shay'in illa shanahu. Ba yadda za a yi ka kalli ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci nikira fi siyaqin nafi an nikiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umur ma dahala al-linu fi shay'in illa zanahu. Duk lokacin da za a ba a hankali a rangwanta a duba har a tsananta ko menene sai abin yayi kyau, kuma duk lokacin da za a tsananta a tausasa cikin lafazi ko cikin aiki to sai ka ga an zo an yi dana shida sai an yi nadamar yin haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata. Da yawa malamai suka ce in ka ga yaƙi da rigima galibi gaggawa da rashin kawar da kai da rashin haƙuri da rashin rangwame da rashin lin shi ke haifar da yaƙi. Al-harbu awwalu ma takunu fatiyatun tas'a bi dinatiha li kulli jahuli hatta idha sha'alat wa shabba diramuha wallat ajudan ghayru dhati khalili شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. دكتور جاك يا فارو بقى فهم تجونا بقى تبقى سن اللين بقى تذا لو كونا تبيع تعلين وتسوق كوا دنسوا دجوليا دين هقولي تكين الأمر سيتذا أبين يشوف دمون وانا أبو زيو أزات الرنسا kaga akwai matsala a ciki ya kamata kai fushi ya kamata kai fada amma da za ka bi a hankali sai wata latifa wata boyayyar dalili wani boyayyen dalili yana iya bayyana wanda zai lallashe ka. Misali al-Imam Muslim ya rawaito hadisi Khatib bin Abi Bakr a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baikin Allah ya gayyaci mutane a zo a yi mitin dukkan sahabbansa ya gayyace su tara su a masallaci sai ya zantar da su cewa yana so ya fita a yaƙi Banu Fulan da Banu Fulan da Banu Fulan amma ga irin strategies da za a yi amfani da su wajen yaƙin ba ta inda za a bi ga ta inda za a fita ga abin da za a tanada. Kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jaddada musu cewa sirri ne kowa ya kama bakinsa in an tashi wannan taron kar ka tattauna da ɗan uwanka ma a bayan fage ballanta na kuma ku yaɗa abin a cikin gari har magabta saƙon ya kai musu. An kare wannan mitin sai Khatib bin Abi Balta'a ya ɗauki takarda da biro ya rubuta doguwar takarda wacce ta ƙunshi dukkan abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattauna da sahabbai akai babu wata gaba ko wani zance da ma'aikin Allah ya furta fa sai Khatib ya rubuta a wannan wasiƙa. Kuma ya ɗauko wata tsohuwa da hikima ya yi tsada da ita ya ce yana son ta kaiwa shugabannin Qurayshawa a Makka su waɗanda ake da manufar yaƙansu ya ce to ta je ta kai musu su gano shirin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a kansu. Wannan babu shakka a zahirin sa kada akwai damuwa amma tsayinka na mabiyi ɗaya daga cikin members da ake tare da su ayi mitin a faɗi sirri kai kuma ka rubuta sirrin ka kona asiri ga abokan gaba wannan a zahirin sa akwai damuwa. Ya ɗauki wannan ya ɗauki takardar ya ba tsohuwa tsohuwan nan da hikima ta kwanta a jikonta ta warware kitsanta ta saka wannan takardan a ƙasan kitsanta ta mayar ta nutse da Larabawa da yawan gashi da haka wasiƙar ta nutse cikin ɗumbin tashin da Allah ta'ala ya azurta wannan mata da shi. ta kama hanya akan dukin fice ta safiya dab da za ta shiga garin makka sai gashi Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa sirrinka gashi can wata mata ta nade za ta isar da wannan sirri zuwa ga shugabannin kafirci na makka nan da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura Zubair ibn al-Awwam ya tura Ali ibn Abi Talib yace ku zabur da wakanku kar ku tsaya ko ina sai kun cika raba da wannan mata ku karbo wannan takardar alhamdulillah suka tafi a guje kuma suka cin mata kafin ta ƙara sa shiga garin makka suka tsare ta suka ce ba mu sai wasika ba a bani ba to kaga ba rami mai kawo maganar rami sai mu kawo ana tsaye da shi kace to matso mana ba rami kike tsaya aka tiki da ba rami to mai kawo maganar matan nan ce ta rantsuwa ba a bata Zubair ibn al-Awwam yace da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma yace mu koma mu fada wa ma'aikin Allah matan nan ba su ka a hannunta Ali ibn Abi Talib yace wallahi tunda annabi yace mu karbo wasika wallahi ta ba da wasika ko ba wasika sai ta yi wasika yace ke la tu'tiyannahu aw lanzur jannati la tu'tiyannahu ko dai ki ba da wasika aw lanzur jannati ko kun yi miki kasau mai miki tumbar mu tsaretar da ki matan nan da ta gaggace Ali ibn Abi Talib yace zai fifije ta matukar bata bada wasika ba yace ci a tsaya ta cire kallabinta ta kwance kitsanta sai ga wasika ta dauko ta basu suka zaburo dokin suka dawo Madina Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana jin an dawo da wasika bai karbi wasika ba bai nemi ba a san da ke cikin wasikar ba sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kara tare mitin ya kira mutane aka zo aka hada a masallaci sai ya ce Ali ibn Abi Talib ya fito takarda aka ba sa takarda ya karanta takarda karan farko sai aka ji a takarda an ce min Khatib ibn Abi Balta'ata ila sanadid Quraysh ga wasika daga Khatib ibn Abi Balta'ata zuwa shugabannin Qurayshawa Khatib kuma yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda ya halarci mitin na farko ya halarci na biyu yana jin an bude takarda an fara karantawa sai shiga Babrisha dukin shi ba inda ba ka ya shiga makiyata hankalin sa ya tashi aka shiga karanto abin da ke cikin wasika kafin a kare Umar dan Khattab ya zare takobin sa yace da'ani azribu unuka hadha almunafiqi ya rasulullah kale ni kille wuyan wancan munafiki ya ma'aikin Allah ma'aikin Allah ya dakatar da shi shi jira a ga makafkan da wasika aka ci gaba Umar hankalin sa ya tashi ya ƙara zaburowa karo na biyu bai tsaya neman izini ba an ga ya danno ne kawai yana neman ya fille ma hasibu wuya aka rirrike Umar bai ƙara zaburowa na uku wajen ƙarshen karanta leta da ake sai ma'aikin Allah ya tare shi ya ce shin ba ka san ya je Badar ba? Ba ka sani ba ma adaraka annahu badari me ya sanar da kai shin ba ka da masaniyan cewa ya je yakin Badar? Kuma Ubangiji ta'ala ya kalli dukkan waɗanda suka je yakin Badar ya ce ibalu ma shi'tu faqad ghafartu lakum aka tsari karanta wasika ta ma'aikin Allah a natsa yake shi ya bada dokar shi ya ce kar a to nasir sirran shi ne uban tawaga shi zai jagoranci yakin da haka in akwai wani wanda wannan tona sirran zai dame shi ko ya bige shi baran sani tare da haka ana karanta wasikar ma'aikin Allah yana marmushi a mishi Umar da sauran sahabbai hankalinsu a tashi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wada ya kalli hafi yace ya kai Hatibu me yasa kai haka cikin natsuwa Hatibu ya kwantar da hankalinsa dan ya fahimci allinu daga fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rasulullah wallahi ba na yi haka bane ba dan munafinci na san wa alimtu anna Allah sayansuru rusulahu na san Allah zai taimaki manzanninsa Allah zai taimaki manzanninsa domin ayat alqur'ani Allah ta'ala zai kina da masaniyan cewa Allah ba zai taba da kai ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce me yasa kai haka? Yace ya ma'aikin Allah. Ka san dukkan waɗannan sahabban naka. Da yawa da muka zo nan gabaɗayan su ƴan Makka ne suna da dangi a Makka. Ni kuma dan cirani ne. Bakon haure ne, na zo cirani ne garin Makka. Na samu mata na aura, na yi ɗaya na hayayyafa. A yau duk waɗannan sahabbai naka da suke Makka, mun yi hijira mun dawo Madina, sun bar iyali sun bar dukiyoyinsu da makamantansu, danginsu na jini suna kula musu da zuciyarsu. Ni kuma ban da dangin walki ban da dangin nono, ban da dangin uwa ba na uba. Daka zuciyata ta tozarta, ‘ya’yana sun walakanta, ban da kowa a Makka, ba kone ne na zo cira ni ne. Da kai wannan sai na ga bari in yi wani abu, in na yi wannan abu zai zame man zumunci cikin mutanen Makka. A daidai lokacin da za su kulawa Abubakar da Umar da Usman da Ali da makamantansu cikin sahabbai, a lokacin da za a kula masu da dukiya da ‘ya’ya da iyalinsa da suka bari don zumunci, ni kuma sai su kula man da tawa saboda ina tona sirri. Kuma ni na san tona sirri na ba zai cutar da kai ba. Wallahi da ya faɗi wannan sai kama hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya dade uzurinsa. In bai cin allinu ba babban abu a hankali, to da sai a afka masa ba tare da an sani. A taƙaice kwarai jama'an musulmi, wannan maudu'i wallahi al'adin maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci kuma ba inda ba zai shiga ba. A zamantakewa na aurakayya, a harkokin kasuwa, a harkokin zamantakewan anguwa, a harkokin wuraren ibada, a ƙungiyoyi organizations, komai ana buƙatar allinu. In aka same shi za a samu fahimta. Ku karanta wani littafi yana nan mujalladi ɗaya, sunansa Fatawar Rasul na Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Fatawar Rasul, za ku ji irin fatoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu cike da taushi da kawar da kai. Ana fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a wannan zama, dukkan waɗanda suka shirya wannan zama Allah ya musu sakayya da alkhairi. Malamai da aka gayyata su gabatar da waɗannan laccoci masu albarka, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Allah ta'ala ya ƙara ma wannan anguwa albarka. Allah ta'ala ya ƙara ma albarkawa albarka. Matasan wannan anguwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka. In mata anguwan Allah ya ƙara musu albarka. Dattawa anguwan Allah ta'ala ya ƙara musu albarka. Matan aure Allah ta'ala ya ƙara musu albarka. ‘Yan kasuwa da ma’aikatan gwamnati da manoma da duk masu sana’o’i, muna addu’a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka cikin rayuwa. Allah ta'ala ya sa mu wannan masallaci albarka, tun daga liman zuwa na’ibai zuwa ‘yan kwamitin wannan masallaci da suke dattawa ta cikin raya shi. Muna musu addu’a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da mu da su gaba ɗaya, azurta mu da aljanna Firdausi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakumullahu khair. Yanzu Abu ya zo karke, za mu kira babban limamin wannan masallaci malaminmu Malam Ali Rufa'i. Yazo ya jawabin godiya, sannan ya rufe mana insha Allah. Akwai sim card da aka tsinta, wanda ya zo ya karɓa abin sa. Akaramakum.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah malam da khidr mun san shi ina kaura ina albarkawa, saboda ku kullum shi ma shugaban zama, to shi akalla dai tudu uku. Na ɗaya shi jikan anguwan nan ne, na biyu shi sulkin anguwan nan ne, sannan na uku to ya zauna a makwabtan anguwan nan wadda kowane lokaci yana zuwa nan ana yake sallan subahi, kuma har wa'azi yake. Allah ya ji kan malam Ibrahim Balarabe. Alhamdulillah mun ji bayanai daga ainihin malam Hidir Ibrahim game da rahama da tausasawa na manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma shugaban majalisar malamai ya ƙara bayani, to Allah ya saka masu da alkhairi. Wato wannan muhadarar da ake gabatarwa je ne mamaki, ina zaune sai na ji an kira ni a waya, sai na amsa, sai mai magana ya ce shi daga Darul Hadis na Kano yake, kuma da Allah yana tambaya game da muhadarar da ake yin, sai ana nan ana ci gaba da yi. Ya ce to za su samu audio, na ce za su samu. An nema tashan Albani talla, na ce mashi ko ai Albani suna zuwa suna ɗauka. Ya ce to shi kenan za su samu ma a wurinsu. Insha Allah gobe da za a rufe insha Allah za su halarta. To kaga wannan ya nuna Allah kaɗai ya san daga inda mutane suke sauraron wannan karatu, kuma Allah kaɗai ya san daga inda mutane suke zuwa wajen wannan karatu. To Allah ya saka malamanmu da alkhairi, kuma Allah ya ƙara musu fahimta, sannan kuma mu ma Allah ya ƙara mana haƙuri da sauraron malamanmu da kuma aiki da abin da suke karantar da mu. A madadin jama'an masallacin nan, manyanmu da yaranmu da kuma mutanen anguwan nan da mutanen garin nan ma gabaki ɗaya, kai da jihar Kaduna da Najeriya ma gabaki ɗaya, da duniyar musulunci gabaki ɗaya, muna gabatar da godiya da addu'a ga waɗannan malamai namu. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma abinda suka gabatar na karatu da wa'azi, to Allah ya sanya ladan wannan aiki a cikin mizanin alkhairi nasu da na iyayensu da namu iyaye. Allah ya sa mana albarka gabaki ɗaya, kuma muna tawassuli da wannan aikin alkhairi da suka yi, Allah ya yaye mana fitintunin da muke fama da su a cikin wannan ƙasa. Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Allah kada ya bar mu da wayonmu da hikimanmu. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.